أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال تعالى يا كارا هذا مو أجدي وبيار جوة رمضان شكرا تدو إيه الأربعين دشدا وندي ديدي دبيار جوة مارس دو بيد عشرين دبير ميلادية. أنا مجلس نامو مع البركة دمكي كارا تو أتيان القرآن ميجرم تو كرم قصرا واني بانغري دعاتين ما كان مبجدي تعالى. منا من زايا آية عشرين دترا إن شاء الله دامو تكشي أمي أنداجيا kun ce zamu yi dajiya wannan aya din sa na kuma shiga aya 30 insha Allah ta'ala. Allah ta'ala yake cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah ta'ala shine wannan wanda ya halitta muku abinda ke cikin duniya baki daya. Thumma stawa ila as-sama'i, sannan kuma ya dai ta zuwa sama. Fasawwahunna sab'a samawat, sannan kuma sai ya daidaita wannan samai din zuwa samai bakwai. Huwa bi kulli shay'in 'alim, ubangiji masanin komai ne da kowa. وإذ قال ربك ألوكتن أبنجزنك يكيتي وللملائكة كملائكو إني جاعل في الأرض خليفة للي ذن سنيا خليفة أبا ينكسح. قالوا سي ملائكو سكتي أتجعل فيها شن ينذاك ساعة كن قسم من يفسد فيها والذي بناء كنته ويسفك الدماء كما يزبد جني ونحن نسبح بحمدك الحالي مقامو منا يمك تسبيحي قمد بوديا غريكا ونقدس لك من تركتك. قال سي الله تعالى يا باس أمتى يتي إني أعلم ما لا تعلم ني ناسا أبن نباك لما سنيا. ولن آيوي دا مكا كرانتا دكالسو آيوي ندسكي كارا واتو بياني كان إدقا نيموبي دا أبنجي ييما واتو بني آدم بانكسا. إنزاتنا a farko farkon aya ubangiji yayi gamammiyan kira ga dukkan mumunai da kuma wanda ba mumunan ba, yayi kira ga mumunai, yayi kira ga munafikai, yayi kira da ma kafirai baki daya, cewa duka su bi su wato miƙa wuya ga ubangiji su. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tuflihun. Allah ta'ala wannan gamammiyan kira da yayi ya kira kan cewa wato shi kadai ne abauta ma, yace ya ku mutane ku bauta ma Allah wanda ke shi ya halice ku kuma ya halice wanda suka zo kafin ku ko kwa samu rabauta. Wannan ni'imomi da ubangiji yanzu yake faɗa mana cewa shi ya halice mu, ya halice annabi Adam, duwan ta daga cikin abubuwan da suke nuna cancantan ubangiji da bauta. Shi yasa bayan ya faɗi wannan aya din sai kuma ya ci gaba da zargin masu kafirce masa, yace kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum thumma ilayhi turja'un ta ya za ku kafirce ma Allah ta'ala abin mamaki ne ku kafirce ma Allah ta'ala alhali ubangiji da can ba ku ubangiji ya samar da ku ya raya ku sannan kuma zai ƙara kashe ku sannan kuma zai ƙara raya ku kuma ku tashi gaban sa ya muku hisabi wannan tabbatarwa ne cewa wato Allah ta'ala shi kadai yake da wato al-khalq wal imata al-khalq wato can a farko ace aka ce allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tuflihun haka wannan yana nuna maka cewa ubangiji shi kadai yake da halitta al-khalq sannan kuma al-imata kashewa wannan wato shi ma ubangiji ne kadai yake da daman ya kashe ko ya raya anan shine sai yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata thumma ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum thumma ilayhi turja'un to mutuwa da rayuwa halitta da mutuwa duka yana hannun ubangiji saboda haka wato wannan wanda yake shine hannunsa akwai mutuwa akwai rayuwa Allah ta'ala yana buga misali yana jan hankali akan cewa shi ya kamata a bauta ma dan haka kar a ruɗe ku ko ɗan adam kar a ruɗe ku wanda kuke bautan wannan Allah ta'ala a bayan ƙasa sannan kuma ya ƙara tabbatar da hujja da take nuna a bauta masa shi kadai sai inda ya ambaci mafi girman halitta da wanda yafi kusa da dan adam din saboda in ta iya yiwa a ce Allah ta'ala shi haji dan adam amma sauran abubuwa kuma ubangiji ba shi ba kamar da zaka iya yin gida kuma sauran unguwa idan ba kai ne kake da wato gidan ba unguwan ba wace ba to Allah ta'ala shi ne ya ce allazi khalaqakum wal ladina min qablikum shi ya halicce ku ya halicce wanda suka zo kafin ku to saboda ubangiji tabbatar da wato gaskiyan wannan mulkiya nasa da kuma wato tantance shi da bauta sai ya fadi wato yanda ya halicci kasai da kuma samai baki daya dai ya nuna maka cewa tunda waɗannan abubuwan sun fi dan adam girma baki daya bal dan adam ma ba yana rayuwa tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu sun fi shi girma saboda haka wannan yana ƙara nuna tantancen ubangiji da bauta kuma yana nuna cewa wato abinda ubangiji yayi na halittansa da rahama da yayi masa ta yanda ya tarjar masa duk wani abin da zai rayu a bayan ƙasa da kuma ni'ima da yayi masa yanda a cikin ƙasan ya halitta masa duk wasu abubuwa da yake bukata na ruwa da kuma abinci da zai ci na guzurin rayuwarsa to kaga wannan ya kamata dan adam inda yana da tunani ya kula da waɗannan abubuwa wani ya tabbatar da samuwar ubangiji tun farko tukuna sannan kuma ya tabbatar da wato tantancen ubangiji da bauta shi daya sannan kuma ya tabbatar da cewa in zai nema wato bukatunsa zai nema ne wajen Allah ta'ala shi kadai ita ƙasa a nan ne rayuwar dan adam yake a nan ne kuma zai amfani da wannan ƙasa din saboda ya wato ya ci abin da zai ci ya rayu sannan kuma ya tike shi zuwa ga bauta ma Allah ta'ala wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an sannan kuma ita sama ita kuma a nan arzikin bayin baki da suke Allah ta'ala yana cewa wa fis sama'i rizqukum a sama ne a ciki aka samu arzikin ku ita sama tana zuwa da ruwa ita kuma za ta kuma fito tsirrai sai dan adam ya samu abin da yake bukata Allah ta'ala bayan ya gama fadan wannan ni'ima da yema wato bani adama ya halitta musu abin da ke cikin duniya baki ɗaya zan su amfana sannan ita ma saman yayin da aka daga ta aka yi musu rufi da ita duk da kuma tana ba su arziki wa fis sama'i rizqukum arzikin yana daga sama za a san Allah ta'ala ne sa ta yi ruwa saboda dan adam wato ya ci ya sha kuma ya ci gaba da rayuwa mai amfani da zai amfana da ita wanda za ta tike shi zuwa ga wurin bautan Allah ta'ala sai daga baya sai Allah ya cika shi cewa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah ta'ala ya san komai wannan cika shewa da ubangiji yayi yana nuna wato gewayen inda ya gewaye halittun sa baki da wato kar wani tsammanin cewa yayin da ya halicci sammai da kasai su kuma yana da bukarin abubuwa da zasu iya kuce masa ko ya tsammanin cewa ubangiji zai kula da dan adam amma kuma su waɗannan manyan abubuwa sai fi karfin ubangiji sai ce wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masani ne ga komai wannan al-ilmu yalwata inna ilmi ubangiji ya kawo ya cika shi da shi saboda ya nuna wato yalwan gewaye wasa da halittun sa baki daya da kuma yanda ya rinjaye lamarin su to wannan ni'ima ga wanda ya kula wato tun daga farkon aya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tuflihun har zuwa nan abin da zai tashi da shi shine Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa wato sifa ta al-khallaq sifa ne mai halitta Allah ta'ala ya tabbatar ma kansa cewa halitta nasa ne domin da wannan abin ma ya fara da yayi maganar bautar
sai kuma ya kawo dalilin da ya sa abota mishi ce shine wanda ya halicce ku ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tuflihun wannan yana nuna maka cewa in dai wato ga mai halitta kuma shi kamata abota ba wanda ba bibbe da halittan ba to laka wannan ayoyi duka sun ka tabbatar mana ne yanka shakku cewa ubangiji shi ke da halitta nan gashi ma har ya fadi yanda wato ya halitta sai ya halitta sai din sannan kuma yana tabbatar da wato rahamar ubangiji yalwar rahamar ubangiji in ba dan rahamar ubangiji ba babu yanda za a yi ubangiji ya tayar mun da wannan abubuwa wanda da sunan rayuwarmu ta dogara ni'imomi Allah ta'ala ya halitta mana abin da ke cikin kasai baki da yace lakum wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an dan lakum da aka magana ana an mallaka ma dan adam ya amfana da duk wasu abubuwa wasu amfani a duniya sannan kuma cewa shi huwa bi kulli shay'in alim wanda yana nuna kahariya na ubangiji yana nuna wato rinjaye da ubangiji kirshi mahalittu yana kuma nuna yanda yake yewaye halittun baki da kuma ya yake da cikakken iko da cikakken daukaka kuma sawa'ila sama'i wannan yana nuna kuma cikakken daukaka sai da yake da shi da kuma girman sha'anin sa saboda haka wato bayi ya kamata su kula da cewa yayin da ubangiji yake cewa shi yake da halitta to kaga ba wani wanda ya kamata kuma su kota ma wanda ba shi ba shi yasa ake hada su tare yayin da ubangiji ya ambaci rahamar sa to daga cikin rahaman nasa shine wato ya ba mu guzuri da abin da zamu rayu tun daga numfashi da muke shaka da kuma ruwa da muke sha da kuma abinci da muke ci da kuma tsirrai da muke amfana da su sannan kuma cika shewa da yace babu abin da yake kokuce masa wannan dan ka fahimci cewa kuma duk da waɗannan halittu da ubangiji ya bala su a ban kasa to kuma la ya'zubu anhum mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard wala asghar min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin Allah ta'ala yake cewa babu abin da ke kukuce masa a samai yake ko a kasai ko a babu abin da bai kai waɗannan abubuwan ba kowanne face yana cikin littafi ubangiji ya ma rubuce ba ma sani ba kawai ko san daga cikin shartaina ko kuma rukune na kaddara suna rukune guda hudu al-ilmu wannan ilimi na ubangiji duk abin da kaga ya faru to wannan ubangiji ya san shi shine al-ilmu absolute knowledge na ubangiji babu wani abin da yake zama ba ubangiji sabon ilimi to daga nan kuma sai alkitaba wannan ilimi ubangiji bai taba zama da ilimi ba duk wani halitta da ubangiji ya dama canka mai halitta ya san zai halitta ya san a lokacin zai ya kuma ya san ya zai abin sa to wannan kuma bayan shi sai aka samu alkitaba alkitaba duk abin da kaga ubangiji yayi musamman lamarin duniya to ubangiji kafin ya halicci duniya da shekara 50 ya riga ya sadari ya sa alkalmi yayi wannan rubutu sannan kuma akwai almashi'a will na ubangiji ganin daman ubangiji cewa yayin da kuma ubangiji ya kaddara zai halitta din ya san zai halitta din kuma ya rubuta to wannan kuma halittan ba wai zai musu karfa karfa ne sai ya fito dole kamar yanda za ka gani mai ciki yayin da haihu saboda ta haihu dole ta fito wannan ciki ba ta da zaki amma ubangiji ya khalqu ma yasha'u wa yakhtar yana halitta abin da ya ga dama kuma yana zaki wato shi lokacin da ya ga dama lokacin abin ke fitowa idan sakkan ɗaya ba ta cika ba a lokacin da ubangiji ya kaddara cewa za a samu wannan halittan to za a samu ba to bayan wannan sai kuma a samu al-khalq cewa duk abin da ka gani a duniya in dai ba sunan shi ubangiji ba waje da ma ko ubangiji kaga ba duniya ce ba to wannan sunan shi bawan Allah duk abin da ka gani wannan abin yana daga cikin abin da ake kira mai jikajika kamar mu ne wato za ka iya tabawa ka ji yana da jiki giringim haka ga kiya da jiki ko ma abin da bai da jiki hatta abin da mu muke ganin kamar kawai minin ne ma'ana ce kawai amma ita wannan abuwa wajen ubangiji kuma suna da jikajika su kamar zumunta zumunta ubangiji wannan duka halittar ubangiji ne ubangiji akwai lokacin zai hada wani abu shi wace zumunta kuma wannan zumunci shi ma a mishi a tambaye shi ya gabatar kawai jingitar kamar mutuwa mutuwa waɗannan abubuwa da muke gani mu ga wani abu ne na ma'ana amma shi su waɗannan abubuwa a wajen ubangiji suna da jikinsu suna kuma da iya hankalinsu haka zalika abubuwan ma da muke gani kamar ba su da hankali kamar jamadat kamar mu ce gini ko wani abu wannan duk a wurin ubangiji ko sanda ko gini ko babe a wajen ubangiji su wato suna da irin hankalinsu kuma suna ubangiji tasbihi daidai da wato ubangiji abinda ubangiji ya wato kaddara musu sannan ka kaddara ubangiji waɗannan abubuwa ne guda hudu ilimi ganin damansa sannan kuma wato ilimi rubutu sai kuma ganin damansa sai kuma halitta shine al-ilmu al-mashi'a al-ilmu al-kitaba al-mashi'a sai al-khalq wannan abubuwan guda hudu sune wato ke shikai da imani da kaddara saboda haka idan mutum ya san wannan to kaga wato zai zama ya da cikakken tawakkali ya da cikakken tauhidi game da ubangijin sa duk abin da kuma ya same shi zai dinga jin cewa wannan ubangiji ne shine kaddara ya kaddaro masa saboda haka anan fadan Allah ta'ala da yake cewa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kuma sawa'a ila sama'i tasawwa'una sab'a samawat wannan akwai dalili na yankan shakku da yake nuna cewa akwai ubangiji wannan dalili ne yankan shakku da yake nuna cewa lalle akwai mai halitta inda gashi yake huwa alladhi khalaqa lakum ba zai yi ku a samu aikin ba sai an samu aikin dole inda akwai al-khaliq to dole akwai al-khaliq kamar yanda yanzu wani zai ji ni ina zai ji wato aman magana ta yanzu to ba zai ce wai yanzu wannan ina jin magana ina shiga mushi ta loudspeaker ba kuma shi babu mai magana wannan kaga zai zama wani abin da masu hankali za su mushi dariya saboda haka tunda aka samu halittu to wannan yana nuna cewa wato akwai wanda ya halitta da duniya ba ta farin bata zama ba kawai haka nan ta hanyar sulfa coincidence kamar yanda su wasu daga cikin masu dangata kansu da ilimin kimiyya a yanzu suke faɗi cewa yanzu wato wannan duniya da can ta zauna shekaru wurin suna da kadara wurin biliyan 10 wani duniya ta yi a yanzu wani kadarawa ne ba wai tabbas aka yi ba waɗannan abubuwa da sai da aje can baya a gado kuma bayan ma prototype memorial lokacin da ba iya taskacewa da a wani bincike to abin da suke kawai lissafi suke sai ɗaukar tabbas ba wai wani tabbas ne ba kar wani yazo ya dinga ba da tsoro ce shi mai ilimin kimiyya ne zai je gano abin da ba da can shekaru bai baya wannan wani abu ne da in ubangiji ya gara ma ya iya dace da shi amma dai ba tabbas bane kuma ba an gina irin waɗannan bincike ne akan wato shiga ayi bincike na kidi yake ba an gina shi ne akan riyadiyat kawai da kuma wasu wato takahunat wato assumptions ne kawai da kuma wasu disapplesafce wanda yake ta iya zama daidai ba kuma wani lokaci kuma ba zai iya zama daidai din ba da yawa ma ana samu ba daidai din ba saboda haka su waɗannan mutane abinda suke faɗa cewa wato duniya ta samu ne kawai coincidence kuma su a wajensu babu wani wanda ya samu da ita har za ka ji suna cewa yanzu samuwar ubangiji ma wannan ihtimali ne ihtimali wannan kawai wato wai tsammani ake yi ba wai wani abu ne da ake da shi a tabbas ba to wannan aya da muka karanta saboda ubangiji na bada wato labarin ni'imar dan adam da ni'imar dan adam sai fara bayanin yanda ma asali ya fara halitta din wannan koda ka shiga cikin taura yanzu da yake hannun kristoci za ka su ma farko za ka wannan littafin Genesis da shi aka fara farko al-khaliqa bada'ul khaliqa farko yanda aka fara halitta ila iyaka dai ka iya samu abubuwa da aka da shigar amma dai wannan yana nuna maka cewa wato kofa da zai sa mutum nan da nan da ya shiga jefa ta ma Allah shine ya fara tuna wane samu da shi da kuma fara tuna yanda shi ya samu asali yanda duniyar nan ta samu asali saboda haka wannan aya tana tabbatar mana da wato dalili na al-khalq wannan shine dalilin farko da ake fara tabbatarwa wajen cewa lallai duniya ba ta faru ne kawai siddan ba malamai suna kiran wannan dalili dalilul khalq huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi wannan ana kiran dalilul khalq wal ijad tunda ba zai yi a sami wani abu da zai fara da kanshi da kansa ba a hankalce wannan ba zai yi ba a ce wani abu wani kawai ka zo ka gani an sa kafe din nan kafe dai ba shi zai sa kanshi ba ka ce wai shi ya sa kansa kuma ka ga ma yanda aka sa kafe din lalle akwai an nuna wannan cewa da kuma yanda aka yi wancan aka yi kuma a ce shi kashi taswirin wannan masallacin an yi kofa a can an yi kusurwa a can an yi kacacen ka ce waya wannan abun kawai siddan ne abun ya faru kawai wani girgiji aka yi aka yi wani iska aka yi wani aka yi wani wato reactions wannan abun sai zai sa aka sami wannan abun wannan ba zai yi a hankalce ba ba a samu haka saboda shi kaida din abun yake sulufa ce to su ci tibus ne kawai yanzu idan ka wurga abu cikin sa'a ta fita ta kofar nan to ka kare ba zai ba lalle ya fita ba amma kaga ya kai so ɗaya so biyu so uku so hudu har ya dina ta fita ta wannan wajen to wannan yana cewa kai ma kana da gwada cewa wannan suna kiran shi kanunin taksis saboda dole duk wanda yayi wannan abun ya zama ya dauki wani abu na guzaran gwana da yake da shi da kuma gwana cewa to shi wannan abin da ke kara nuna cewa akwai ubangiji shine sabon halittu samu wannan halittu inda ba zai yi a ce an sami wani ya wani abu ya faru a hali ba wanda ya fara da shi ba wato wujudul hawadith dalilu ala wujudi mujidha wato shi samuwar farin abubuwa dalili ne akan cewa akwai samuwar wanda ya samu da su wannan dole akwai shi a wajen malamai da duk wasu masu hankali ba wanda suka wato kokarin cewa waɗannan abubuwan babu su ba kuma daga cikin abin da zai ƙara nuna cewa wannan abubuwan babu maganar kwaisalis a ciki babu maganar wani kicikus a ciki shine za ka ga yadda halittun ubangiji ya yi su da gwada cewa za ka ga ita kanta wannan rayuwa da muke wannan duniya da muke rayuwa na a da muke rayuwa ra ubangiji sai da ya riga ya kaddara a ilimin sa cewa babu wani waje da zamu je mu rayu sai inda ya dace sai zai dace da mu sai a wannan duniyar tamu to kaga wannan ya nuna maka ubangiji ya zama mana kenan sannan kuma yanda zaka gani kowa kowanne halitta ubangiji ya mishi abin sa daidai gurgudu gurgudun da yake bukata komai an yi shi ne da nashi amfani yanzu a jikinka babu wani abu guda ɗaya zaka ce bashi da amfani zaka kuma wannan abun da guda ɗaya aka maka da zai zama babu shi zaka zama rayuwanka ya tashi bacin gadadi akwai wani abun da ba zaka iya yi ba zaka ce dama da dai da wannan abun da kai wannan kamar da nace shine malami ke kira qanunul takhsis to wanda ya irin wannan kaga yana nuna cewa wato da ya ma tashi halittan yayi halitta ne da hikima yayi ne da cikakken zabi sannan kuma yayi ne kuma da zabi da wato ilimi wannan shi ake al-hikma at-tamma yayi ta sannan kuma akwai kuma al-ikhtiyar at-tam shi ne can wani waje zaka ji ubangiji da cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ubangijin ka yana halitta kuma abin da ya ga dama kuma yana zabi to wannan shi ake kira wato dalilul al-ijad wal khalq wannan wani tabbas wani abu ne a fili wanda yake nuna sabon Allah ta'ala daga ciki kuma abin da ke nuna sabon ubangiji shine abin da ake kira dalilul tadbir ana kiran shi kamar wannan qanun tadbir ko law of providence haka yanda ubangiji ya baka guzurin duk wani abu da kake bukata ubangiji ta yayewa wato inda ba shi ne ubangijin ba yayin da ya halicce ka shikenan sai wasu abubuwa da sai bayan wani lokaci sai aka shi kana bukatar ka sai aka riya rawa kamar yanda kuka sani in aka yi waya ko waya da aka yi ko mashin ko mota da san za su yi wani abu sai aka daga baya ba bukatar wannan sai aka ka wani ba bukatar wannan amma da baka tabbata an ce ubangiji da can ga waƙidan ka ya fara yi ne a keya daga ba sai ga wannan bai dace ba ya dawo ya maka shi a sai ya yi ne ya zaɓa maka abin banda kuma wannan taksisin da ya maka sannan kuma sai ya dinga kawo maka abubuwan da ya dace da irin wannan rayuwar naka shine providence wannan guduri da ubangiji ya kewaye ka da shi na iska da zaka shaka na abinci da zaka ci da sauran wasu abubuwa da duk kake bukata shi zaka ji a nan aya yana cewa khalaqalakum ma fil ardi jami'an wato wannan yana nuna maka sai da ya zaɓa maka abin da ma zaka yi da shi kafin ma ya halicce ka kafin a samar da dan adam din sai da ubangiji ya samar da duk abin da dan adam zai bukata shine amfanin khalaqalakum ma fil ardi jami'an to wannan shine ake kira qanun tadbir ko dalil tadbir da ke nuna cewa akwai ubangiji sannan kuma banda wannan sai kuma qanunul fitra wato dalili na dabi'a da ubangiji ya dan adam mai ta wannan dai tana cikin rayuwar dan adam cewa kowace dan adam zaka samu a wanda daga cikin masana na cewa na yawo na duba na je na samu mutane da ba su da ganuwa a garin su ba su da civilization ba su da wayewan kai amma ban taba zuwa na samu al'umma da ba su da addini wannan dabi'a ce dan adam ko dai ya bauta ma Allah ko ya bauta masa zuciyarsa amma dai dole ya ji cewa akwai wani supremacy ding wani wanda yake superior ya fi shi karfi dole dan adam haka ubangiji ya halice shi shi yasa kaje ubangiji manzala na cewa ba wani wanda aka haife shi sai dai Allah ya haife shi ala fitra wato fitra shine akan dabi'a shi na cewa lalle akwai wanda ya yi shi sai dai kuma wannan yana bukatar wani wanda zai kara horar da shi ya kara sa ya faɗa ku kare je ya bauta ma wani wanda yake abin bauta yi da kariya amma dai dan adam dukka ubangiji ya halice mu ne a kan wato sallama cewa akwai wanda ya halice mu a makauyi ana tambayar shi cewa wato me ne dalilin da ke nuna maka akwai Allah ta'ala sai ce al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir wal atharu 'ala al-masir فسماءٌ ذات أبراج والأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير يكي تيوا ميري ما يسا دائما ونن تنبايا المعرى يتي إذا نذو إلا سوسنا ما أولا ليدا لكم مصر يكي تيوا إن الكاشر لكم إلا سنكم يا وجي كوي إذا نغس وتاكو لتنغ أدم ناسا أقوي تنغ أدم ناسا أقوي وان دي تأيت فيها أودا إذا كم وانا سمايتم وجه تكي تقايا برجي ويجي يمجي تكم التوراي دوائي da kuma kasa da ubangiji ya mata waje-waje da sako-sako ya mata abubuwa da dama ashe wannan ba sa nuni akan samuwar al-alim masani al-khabir ko magwani to kaga wannan bakawi kenan wata bakawi ya ana ba ta labarin cewa wai ga wani yana ta kokarin hada da ne da ke nuna akwai Allah ta'ala sai ta ce ai wannan shahasha ne shi wato shakka yake yi ma tunda har yana cewa sai ya kawo dalili kin akwai Allah yana shi shakka ma yake shi ne ma a wannan ana ma shakka ne to da kan shi samuwar ubangiji ba a taba samu wasu al'umma da suka taba cewa babu ubangiji ba in ba daga baya zai ake samu wasu fitilannu da suke fada ba wanda su suna ana iya samu kaga mutum ya samu wahami yace ko wasu dodanni suka halice shi wannan wanda ya samu wannan dinan ma ba su samu ba su galibi masu bautan gumaka a ban kasa ba fa suna bautan su ne a matsayin cewa su ne mahalitan su ba suna bautan su ne a matsayin cewa suna ƙara kusanta su da ubangiji tsari suke nema da su tawassuli suke yi amma asali zaka gani a mun kaje kana tambayan wa wannan gungi da kuke bauta bi a tantance ce ai an taba yi wani wali ne wani suka yi su sai fitin fitin din sa ko kuma su ce a wannan wato hoton yana wato representing wasu mala'iku ne ko abin da ya kamata wannan amma baka samu ka ji sun ce maka ba asali wannan shi halicce su ko kuma su ce wannan din wai kamar wai sura ce na ubangiji inda suke riyawa amma baka san baka jin so sun san cewa wannan abu ai sun saka shi akai su kuma shi ko dan adam an riga an bar shi da cewa a dole akwai wanda yi shi saboda haka waɗannan abubuwa guda uku dalilul ijadi wal khalq sai kuma dalilul atadbir sai kuma dalilul fitra wannan abubuwa yayin da dalilai ne wanda babu wanda ya sato kuɗe su na cewa lallai akwai ubangiji kuma ubangiji shi ne ta abautawa sabanin abin da su wannan kangarani yanzu ke ta kokarin yadawa cewa wato samuwar ubangiji wani abu ne wanda ake shashi bani kwana wannan fisis da ya rasu a ya malar musaki watakila ma saboda wato gaggai da yake ma ubangiji ne ya mai da shi musakin har suka mai da shi zama kamar wani na'ura amma har gaba da zai rasu aka tambaye shi cewa ai shi fa yana jin cewa ba Allah babu so abu zai baka mamaki ta hanyar ilimin da ubangiji ya shirye da wasu shi ko ta hanyar wannan ilimin ko ubangiji ya fitar da su yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katiran to sai Allah ta'ala ta alqur'ani sai ya kawo wannan dalilai guda uku yace am khuliqu min ghairi shay'in am hum al khaliqun am khalaqu as samawati wal ard bal la yuqinu yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in ko suna san su ce ne an halice su ne babu wani daga wani abu daga babu kawai babu wani sinadari da shi aka halice su ba wanda ya halice su din ba am hum al khaliqun ko su suka yi kansu ko kuma am khalaqu as samawati wal ard ko ku a su suka yi kimaka ci ne su suka halice sammai da kasai bal la yuqinu ko ba su yi imani bane ba su da yaqini ne to kaga ana wannan ayoyi guda uku dalilai guda uku Allah ta'ala ya faɗa na farko shine ba zai yi a sami wani wanda wani kasantaccen abu da ya kasance da kanshi ba tare da wani abu ne wato asalin dalilin ne sai ya kasance din ba dole ko abin da ya kasance to akwai ya samu asali daga wani abu ne zamu ya kasance din shi kuma wannan asalin dole kuma akwai wanda ya kawo wannan asalin wanda shine ubangiji shi sababin mabda na sababiyya to kuma dole kuma akwai kuma al-musabbib idan an ce kaza daga turbaya ne to kuma dole a san wane ne ya kawo turbaya shi ne al-musabbib din sannan kuma sai ubangi wannan shine mafi karancin abin da mutum zai iya cewa ya kawai shi babu wani abin da ya samu da shi ko kuma bai samu ne ta hanyar sababin wani abu ba to sai ubangi zai kore wannan to sai ubangi zai kuma ƙara kore abin da wannan abin ya fi tsaye nima shine mutum ya ce zama shi ya ce fara da kanshi kowa ya sai san ba shi ya fara da kashi ba ya fara wannan maganar ma masu hankali za su mishi dariya kila ya iya cewa shi ba da hanyar kasa ne aka haife shi aka samar da shi ba ko shi ba kaza ba shi kaza a ina ko ya ce daga san mai faɗo ya yi wadan maganar yayi dawa amma ya ce shi samar da kashi ya san wannan ƙarya yake saboda in sha Allah wani zai ba da labarin lokacin da aka fito aka haife shi a tsaman goyen sa banda wannan kuma sai kuma ubangiji ya ƙara kawo abin da ba fafau ba zai faru ba shine yace zai je haifar samar da abin da ma sun fi shi ne ba sammai da kasai ko da ma shi kasa a cikin sigi dandana ba zai iya fita ya rayu a cikin abin da yake wajen su ba so wannan ayoyi ne bayyananu da suke nuna cewa akwai ubangiji kuma da ta dan adam wato lam yakun shay'an mazkura kamar yadda Allah ta'ala ya ce hala ta'ala insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ashe bai zo mu dan adam cewa da can matsan wani zabuni bai zama wani abin da ake ambaton sa ba da can babu shi walikin cewa ubangiji ya samar da duniyar sa da samman sa da kasan sa dan adam ma babu shi baki daya sanan daga bai aka same shi to sai kuma ubangiji ya yi magana cewa samu dan adam shi kuma bayan ya gama fadan ya akai aka samu duniyar ita kanta da kuma cewa dan adam dabdala da zai yi dabdala ne a inda ubangiji ya kaga mashi zai rayu saboda haka duk yanzu wani wanda zai ce zai je wajen duniya ce zai rayu zaka ina batan kashi lokaci saboda ubangiji yace huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an wato rayuwar dan adam za ta rayu ne kawai a wannan duniyar ubangiji ya kaga zai tsara rayuwa a ciki to bayan ya gama fadan masa wannan ni'ima to shine sai ya fara ya kara cewa wa in qala rabbuka lil mala'ikati yanzu kuma zai fada zai kara dan tsuce a ambatan ni'ima din a ga ya mishi ya aka shi mai samu sai shine yake cewa lokacin da ubangijin yake cewa mala'iku inni ja'ilu fil ardi khalifa lalle zan hadici wani khalifa a ban kasa wanda zai zama mamayi zai zama wasu dangi wato tsatsansa nasu gaje shi kuma wasu su gaje su haka har daga baya ubangiji ya lamari ya kuma hannunsa nan da Allah ta'ala ke cewa wa in qala rabbuka wannan iz harafi ne na wato zarf harfun ne zarfi mu'akkad wato ana ina nuna lokaci ne a lokacin da wannan shine abin da wannan ma'anar take magana al-qamari yake abin da ubangiji yake faɗa a nan yana son yace ne wato ko yana nufin ne ku tuna ni'imomin da ubangiji ya muku tun lokacin da ya halicce ku kafin ku ma ya halicci sammai da ƙasa kuma ya tare da muku abin da zaku bukata a duniya baki daya sannan kuma daga cikin ni'imar da ya muku shine sai ya halicci babanku wanda shine farkon al'amarin ku baki daya ya halicci annabi adam shi kaga wannan iz tana nuna wato wani lokaci ne da ubangiji yayi wani abu wa in qala rabbuka ka tuna lokacin da ubangiji ya ce ma wato mala'iku to har ila yau da wannan iz da ubangiji ya faɗa kamar yadda muka ce tana nuni zuwa ga lokaci wannan malamai suna hujja da wannan aya wajen cewa tunda wannan iz mu'akkatun ne bi zarf yana nuna cewa ubangiji akwai lokacin da yayi wannan maganar da can akwai lokacin kuma da bai yi ba domin cewa yi ka tuna musu lokacin da ubangiji ya ce ma mala'iku ashe ka kafin nan ubangiji bai faɗa ba kafin nan ubangiji bai yi wannan maganar ba saboda malamai suke tabbatar da wannan ayan suna huta da ɗaya da wannan ayan cikin dimbin dalilai da suke da shi wajen tabbatar da cewa wato a cikin maganar ubangiji da kuma cikin aikace-aikacen ubangiji akwai abin da ake kira al-lahiq was-sabiq akwai as-sabiq wanda ya rigaya yayi gaba can akwai kuma al-lahiq wanda ya ƙara wanda ya riske wanda ya rigaya din wato abin da suke son su faɗa nan Allah ta'ala yana magana a lokacin da yake so kuma a sadda yaso ubangiji yana magana da abin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama maganar ubangiji ba wani abu ne wanda zaka ce ba a sauka a ji ba domin kashin ce din shi ba kai ya ga ma mala'iku kuma wannan maganar da yayi musu wannan maganar ne a bayan wani lokaci da ba a yi wannan magana kafin shi ba a yi maganar ba sannan kuma bayan shi ubangiji ya ce wannan magana sai suka ce ubangiji ya takallamu bima sha'a mata sha'a ubangiji yana magana da abin da ya ga dama kuma lokacin da ya ga dama wannan malamai suna kawo wannan ayar wajen su yi ma wato asha'ira raddi da wasu daga cikin jahamiyya suna inkarin cewa maganar ubangiji ba ta sabantuwa suna ganin cewa aka ce wa ubangiji magana suna sabantuwa wannan kamar ka kamanta shi ne da wato halittu wannan su fara dan abubuwa ne ka ce ubangiji wani abu na shi na siffofinsa yana sabantuwa yana zama sabo yana zama fararen abu saboda haka sai suka wofanta ubangiji daga asalin maganarsa suka ce maganar ubangiji qadimun ne la yusma kuma bila harf maganar ubangiji wani abu ne wanda yake qadimi wato wani abu ne wanda yake timfil azali yake ba ma iya jin shi ba san shi ba kwata-kwata kuma ba ma bai iya sanin sa saboda haka sai suka koma suna suka zama suka sun fofi sun ce ba su tare da mutazila da jahmiya su mutazila kan suna cewa da ba ubangiji ba ya magana su a wajen su ubangiji ba ya magana maganar ubangiji shine yayi wata halitta ya fada sakon a haka su a wajen mutazila ce ta ma su wajen asha'ira kullun sai su dinka dauka wadannan abubuwa a matsayin symbolic wata abubuwa wanda suke ba su na hakikali sai su ce ubangiji yana magana amma magana ne kadimiyar magana wato tumfil azal take ba mai iya ji sai su mata fasara guda biyu fasaran farko sai su ce in zai tashi zai magana din shine sai ya kimshi a zuciyan wanda yake sai magana din kaga tunani kawai ake kenan wannan maganar ubangiji ake cewa kaga tunani ne kamar wahayi da suke cewa Allah ta'ala ya ma jibrilu ya kuma yi ma kuma annabi muhammad to wai ubangiji ba wai magana ya yi ma annabi jibrilu ba kimshi ya yi ma jibrilu alqa fi ruhi jibril al ma'ani wa alqa jibrilu fi ruhi muhammad al ma'ani wai ma'anar ce ya kimsa ba jibrilu jibrilu kuma ya tashi shi ma sai ya je kimsa annabi muhammad shi annabi muhammad ya tashi kuma sai ya faɗi ma'anar abinda Allah ya ce sai ya faɗa ba asalin maganar ubangiji ba kaga shi kenan qur'ani yana ba maganar ubangiji ba kaga dai Allah ya duk wannan abin da aka dinga rigima da cewa muhammad aka daure su akan su suka shawo ya kaga dai Allah ya ta magana kuma haka kuma amma jare da haka za aka ni wannan shine magana na fasara ɗan asha'ira ba su qawaidin da ake karantawa wannan dai shine aqidar su ko kuma su ce wannan fasaran farko da suke magana fasaran maganar Allah ta'ala ce ko kuma su ce a'a maganar Allah wato in yana son ya magana ba wai ji za a yi ba ba kuma kin ba kuma lalle kin shin ba sai ya halicci wani abu in ya halci wani abu sai wannan abin ya magana sai ya zama wato kaji wannan muryan wannan abu amma babu ya ubangiji ba amma dai ya faɗa maka sakon Allah ta'ala za ka so a wajen su wato wannan magana da annabi Musa ya ji na Allah ta'ala to ba Allah ne magana ba wannan mushin take magana to kaga irin yanda wato wannan irin wannan banna take to amma kaga su ahli sunna jama'a su ce wasu ke ubangiji ya fa'alu ma sha'a wa mata sha'a ubangiji yana aikata abin da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama a magana wato dabi'ar magana na ubangiji tana daga cikin jinsin aikin ubangiji ne ubangiji kuma aikinsa yana yin a lokacin da ya ga dama kuma sadda ya ga dama a kamar halittar mu halitta sifa ce ta ubangiji sifatu zati ne na ubangiji kuma sifatu fi'il ne sifa ce da ubangiji shi kanshi ya riga ya sifanta da siffar halitta a zatinsa wato abinda ake magana ba wai wani lokaci ne ubangiji daga baya sai dade ba ya yi halitta ya koyi halittar ba ya je gwaranci daga baya kuma sai zama mai halitta ba kamar yanzu mai wanda zai je zama likita sai ya je makaranta ya yi shekara shekaru yana wato horar da kansa daga baya sai ya zama ya cancanci sunan likita to shi ubangiji bai dauki nafazan khallaku sunan khallaku dinsa ba da wasu da ya je ya koya ba sadaka wannan siffa ce ta zatinsa dama can ubangiji mai halitta ne to wannan in ka lura da asalin dangin ko kuma jinsin halitta wato siffan kenan da sunan amma kuma idan ka lura da daya-dayan daidaiwan halittar da ubangiji ke yi to halittar wasu wato yana sabantuwa ana samun rigayayyi a cikin halittar ubangiji ana samun kuma riskacci wato ana da can ubangiji bai halice mu ba daga baya sai halice mu da can halice annabi adam daga baya kuma sai halice annabi adam saboda haka har ila yau har yau har gobe har jibi har gata ubangiji ya cigaba da halittarsa saboda Allah ta'ala ya sabbata shi al-khallaqul alim ya khluqu ma yasha'u wa yakhta ya khluqu da fi'li mubari saboda a tabbatar masa da wannan sifa ta shi ta cewa yana halitta saboda haka nafazin aikin ubangiji idan ka kalla aikin da ubangiji ke yi wanda ya tsala ga mashi'a sa ganin daman sa idan ka kalla asalin wannan abu a wajen sifan ubangiji to bai da farko bai da karshe kamar da Allah bai da farko bai da karshe kamar sifan ubangiji na halitta kamar sifansa na magana da sauransu wannan bai da farko bai da karshe in ka kalli asalin shi a matsayin siffar ubangiji na zatinsa in kuma ka kalle shi a matsayin aiki da ubangiji ke yi lokacin da ya ga dama kuma a sadda ya ga dama to wannan kuma ana samun tajaddudi yana maimaituwa ana samun gabaye wanda ya gabata da kuma wanda kuma ya bishi a baya saboda haka yanzu wannan maganar da muke yi yanzu ubangiji bai wato bai halitta mu da yayi sai da ya halice mu sanan muka tashi muka yi magana sai da ya halice mu halitta annabi Adam ba a halice shi ba sai da ubangiji ya halice shi halitta ma'aiki ma sallallahu alaihi wasallama ba a halice shi ba sai lokacin da ubangiji ya kaddara Aminatu da kuma Abdullahi sun kwanta da juna aka samu manzon Allah ba kamar da wasu rikitattu ke faɗa ba cewa ai halicin ma duka daga can hasken Adam Muhammad aka samu wannan ba wannan aqidar ba ta da wato madogara a cikin Qur'ani ko cikin Sunna duk wanda ya manzon Allah shi ma ɗa ne ga annabi Adam kuma annabi Adam shine uba ga manzon Allah shi kansa sannan haka maganar a ce annan Muhammadu haske ne ko a ce duk sauran halittu wannan ana kiran shi Neoplatonic theory wani nazara ce nazariya ce wanda aka samu daga falsafa saboda haka anan maganar ma ubangiji ita ma haka take idan ka kalla cewa sifa ce ta zatin ubangiji ba wai an samu lokaci ne da ya zama kurma ko ya zama beri ba iya magana ba daga baya koyi magana a dama san wannan sifa ce ta zatinsa saboda haka wannan ma sai zai zama wato maganar ubangiji ba ta da farko ba ta da karshe amma idan an dauki an kalli daidaiwan maganar da ubangiji ke yi to ubangiji bai yi magana da mala'ikun nan ba sai lokacin da ya kaddara zai magana da su bai yi magana da annabi Musa ba a lokacin da ya gayyace shi miƙatin sa sai lokacin da annabi Musa ya je sai ubangiji ya ce walan ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu wato ba ai maganar ba sai da ya je wurin sadaka a cikin maganar ubangiji akwai as-sabiq akwai al-lahiq akwai abubuwan da kuma ubangiji a cikin aikin sa sai lokacin da aka je tashin kiyama sa zai saboda haka wannan shine aqida ta makabata aqida ta sahabbai wanda wato dole duk wanda yake sai ba sunna ya tabbatar da wannan abun a irin yanda wannan malamai suka tabbatar da wannan abun a irin yanda Qur'ani da sunna suka tabbatar da wannan abun idan mutum kana son ka fahimci wannan abun a kurkusa dan wani lokaci misali yakan wallahi masal a'la amma misali yakan ƙara kawo abuwa ya dawo kusa kamar kai maganarka wani lokaci muka ce kamar jinsin maganan ko nau'in maganan ita kadimiya ce amma kuma ahadiyul kalam na ubangiji ita kuma tana mai maituwa wannan kwatankwacin wannan kaman kare da danka asalin jinsin maganar ka aya girma danka amma danka yanzu na iya yin magana kuma ya zama maganar da yayi kuma ya riga ka furtawa sa ka furta saboda wannan wallahi almasul ala na kawo misali ne wannan saboda shi ma maganar ubangiji a kasancewa wannan sifan zatin sa ne to wannan ba shi da farko ba shi da ƙarshe amma kasancewa ubangiji kuma wannan abun ya ta'alaka da mashi a sai gan daman sa to ana samun rizgayi da riskaci ana samun as-sadiq a sami al-lahiq akwai al-allama abdurrahman ibn nasir as-sa'idi karkashin wannan aya kitawa fi hadhihi al-ayat a wannan aya min al-ibadi akwai daga cikin izina da za a dauka a wannan aya ithbatul kalam lillahi ta'ala akwai tabbatar ma Allah ta'ala da magana wa annahu kuma cewa Allah ta'ala lam yazal mutakalliman bai gushe ba yana magana ne shi ma sha yana futa abin da ya ga dama wa takallamu bima sha kuma yana wato futa abin da abin da ya ga dama yana furta abin da ya ga dama kuma yana futa abin da ya ga dama lam yazal mutakalliman ma sha wa takallamu bima sha sakon da ya ga dama shi zai fadi kuma abin da ya ga dama shi zai fada wannan shine magana ta ahlus sunna wal jamaa kuma ana jin maganar ubangiji bi kalamin wa harf batu bi harfin wa sawt da harfi da sauti inda ba zai zama magana ba sai akwai harfi da sauti shi yasa adaka ga yace wa id qala rabbuka a lokacin da ubangijin ka yace ma mala'iku zan halice annabi adam su kuma da ya fada sai da kusa kara cewa ataj'alu fiha man yufsidu fiha kaga sun bashi amsa daga nan kuma shi ma ya kara basu amsa qala inni a'lamu ma la ta'lamu dan ka fahimci cewa maganar ubangiji akwai rigayya akwai raskakiya ubangiji bai da yace inni a'lamu ma la ta'lamu bai fada ba sai da ya fadi wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wannan shi sa malamai ke cewa akwai as-sadiq akwai allahi an sa an fahimci abin da nake magana Allah ta'ala yake cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle zan sanya khalifa a bayan kasa wannan akwai ambaton wata ni'ima din doriya akan ni'imar da ubangiji ya fada ya halitta samai da kasai da yayin dan adam ya ambaci cewa wato ta yaya halittan farkon mutum a bayan kasa ya faru waye kuma babban ya zama wato kaka ga dukkan halittu da kake gani inda suna ansu na dan adam to waye kakan su to shi Allah ta'ala ya fara fadan kisan annabi adam a cikin wannan dan abinda ayoyin nan gajeru Allah ta'ala ya faɗi jinsin halittu manya guda uku wanda su ne suka fi kusa da ɗan adam su biyun suka fi kusa da ɗan adam na farko an ambaci ɗan adam sai aka ambaci aljanu sai kuma aka ambaci mala'iku waɗannan su ne wato manya-manyan makhluqatullah wanda ambatansu yake yawan mai maituwa yayin da ake maganar halittu da ubangiji ya yi in ka cire samai da kasai waɗannan halittu guda uku za mu magana kan halittar annabi adam ta yaya shi annabi adam ya kasance ba dan komi ba saboda ka san shi ma annabi adam din a yanzu idan ka je ka duba wasu suna ta magana cewa wai legendary figure ne zai ce legendary figure kawai wani abu ne kawai wato kunya jirin kaka ne ake muke ba mu labari ba wani tabbas akwai shi su za ga su waɗannan turawan yanzu masu kokarin yi ma addini karan tsaye tare da kuma suna yarda da kuma su Aristotle suna yarda da su Plato suna yarda da su Socrates su Pythagoras kafin waɗannan shekaru aru-aru ne kuma abin da ake gane su kawai saboda sun bar rubutu da abin da ake rubutuwa nasu sai suka yarda da su dan ba wani abu da ke nuna cewa yanda zan zo ni ma yanzu yanda suke faɗan da abin da baka sani baka ce babu shi ka san su matsalar su shine abin da ba sani ba ce babu inda yanzu zan zo ni ma yanzu in ce abin da ba sani ba babu shi in ce yanzu babu Aristotle babu Pythagoras babu Plato ba waye sai ce ban da hankali kuma na hujja da za su ce akwai su hujjan shine wannan rubutun legacy da suka bari da rubutu da suka bari da wasu bincike da suka yi na ilimi to ina hujjar da kuka share kuma cewa kuma akwai waɗannan annabawa musamman annabi Musa shi ma annabi Musa yanzu za ga wasu suna fara cewa sun fara magana cewa annabi Isa ne yanzu an tabbatar akwai shi ne yanzu adi shi ake lissafi amma kaga shi ma annabi Musa wasu za ga sun fara cewa shi ma da jidari fi gani to inda annabi Musa ya ce babu shi aka ga sauran masu annabi Ibrahim da su annabi Adamu da su annabi Adamu babu shi saboda kokarin suna muku cewa wannan shashi ba din ku ne tsammanin to duk abin da zaku ce zaku kuka iya tabbatar da cewa akwai Aristotle ta hanyar shi ne dai aka tabbatar cewa su ma akwai wannan annabawa rubutu ne rubutu ko yau rubutu ba wanda zai zo da isnadin sa har zuwa Aristotle cewa wannan mun samu wannan da isnadi ne mutasidi zuwa ga Aristotle ƙarya ke hasali ma wannan duk abin da ake samu ake hujja da shi a yanzu su sun samu ne daga rubutun da aka yi daga a Middle Ages musulmai suka yi su kuma musulmai sun samu ne lokacin an fasara shi zuwa Syriac language a lokacin language na Assyrians su kuma sun faru suka dauko suka fasara shi daga yaruka na Girkawa da sauransu to daga wannan fasara kuma aka samu shi kansa to daga zamu ambaci shi kake annabi Adam yanda aka same shi sannan kuma a wataƙila ɗin lokaci ya bayi za mu magana kan masu da'awan cewa dan Adam wai ga yanda ya faru da wasu mutane ne masu dan kwanji masu kaza yanzu zamu har ma din an matsa musu cewa asalin shababuri ne chimpanzee ne da sauransu su ne dai wato jikokin chimpanzee amma mun san wato annabta ne wato ta zama wato asalin mu annabi Adam kamar yanda wato ya tabbata na yankan shakku kamar da tabbata na yankan shakku annabi Adam an halice shi daga ƙasa daga at-tura wanda haka Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani haka manzo Allah ya faɗa a Qur'ani duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe bai halta gare shi zai inkarin wannan maganar ba saboda yanzu an fara samun wasu daga cikin musulmai suna kokarin lallauya wannan ra'ayi na evolution din da ake ta magana Allah ta'ala a Qur'ani yana cewa huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfa Allah ta'ala shine ya halice ku daga ƙasa haka min turabin turab haka ubangiji ya faɗa ƙara Qur'ani Allah ta'ala ya ƙara faɗa cewa inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kwatankwacin halittar annabi Isa kamar kwatankwacin halittar annabi Adam ne halittar annabi Adam ma ya fi ban mamaki ya halice shi ne daga ƙasa khalaqahu min turab ya halice shi ne daga ƙasa daga baya kuma sai ya ce mishi kun fayakun sannan kuma Allah ta'ala cewa fa inna khalaqnakum min turab mun halice ku ne daga wato ƙasa wannan ba duk wanda ya ce ba da ƙasa aka halice annabi Adam ba ko dan Adam asalinsa ba da ƙasa ne ba yayi inkarin wannan to yayi inkarin Qur'ani ne ya kuma tunkuɗa abin da Qur'ani zai tabbatar a cikin sahih Muslim madalla shi ma tabbatar a hadisin Aisha ce khuliqatil mala'ikatu min nur an halice mala'iku ne daga haske wa khuliqal jannu min marjin min nar su kuma aljannu gashi an halice su ne daga ruwa shi wuta wa khuliqa adam ma wasifa lakum shi kuma daga adam an halice shi daga abinda aka siffanta muku wato abinda aka siffanta muku shi a cikin Qur'ani turab aka faɗa cewa da aka yi fa inna khalaqnakum min turab wala min malai suna kiranta liftila'il ghaya wato daga asalin inda dan adam ya samu asali wato asali dan adam annabi adam din halittarsa an same shi daga wannan wato ƙasa din ba wai daga wani abu ba saboda duk wanda yace ba wai daga ƙasa aka haifa aka samu annabi adam ba aka halice shi ba to yanzu wannan yayi inkarin Qur'ani ita wannan ƙasan bayan ubangiji ya yi damka kowace irin ƙasa haka ubangiji duk wani nau'i na ƙasa da gani a duniya ubangiji sai da aka ɗauki samfal daga cikin ta wajen lokacin za a halice annabi Adam daga nan kuma sai ubangiji ya wato sa ruwa a cikin wannan ƙasa din aka sa ruwa a cikin wannan ƙasa na sai ya zama wato kunku ya zama yunku haka wannan Allah ta'ala shine haka ya faɗa cewa inna khalaqnahum min tinin lazib wato mun halice su ne daga wato kunku yunku wanda yake wato an riga an sa mushi ruwa aka kwaba shi kuma ya riga ya kwabu ya kama kansa lazim shi ne almutamasik lazit wanda ya kama kansa ya kuma ya hada kansa wato ba a bata ba bayan wannan sai wato wannan kasa ta ci gaba da zama a haka har daga baya wannan kasan ta zama ta yi baki da ta yi baki ta dan canza da dan canza kuma shi kenan ubangiji kuma sai shi ne can wani a wani wuri ta jiya cewa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun ce min hama'in masnun hama'in masnun shine wato kasa wanda yake ya riga ya tacanza ya haya dan duhu ma da can kaga turab ta da haskenta amma daga baya kuma inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun hama'in masnun sai zama ya canza wannan kasar har ya zama yayi duhu alhama'in masnun shine at'in mutaghayyir qad suwadda almasnun shine wanda za ka yayi duhu har ma wato duhun nasa ya bayyana to salsal shi kuma shine daga baya sai aka bar shi ya bushe aka bar shi ya bushe har idan ka taba haka za ka dinga jin wato amansa na fitowa yana dan fita da ƙara to kaga ashe ubangiji daga turab daga sai zuwa tin din kuma aka mai da shi tinin lazim daga nan aka mai da shi hama'un masnun daga nan kuma aka mai da shi salsal sannan kuma daga nan ubangiji bayan shi salsal shi ba a dafa ba wanda aka dafa ba ba wai an busa ne ta hanyar dafawa ba a'a shi busa ne bushewa ne kawai yayi daga nan kuma ubangiji saboda yana son sharafa annabi Adam sai ubangiji ya ƙara ya cika sa halittar annabi Adam kuma da hannunsa guda biyu wannan haka Qur'ani ya faɗa Allah ta'ala yana cewa ina ce ma iblis ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya biyadayya me ya hana kai sujada ga wanda na halitta shi da hannuna biyu ba hannun ma nashi ba ɗaya ba biyu saboda haka dole ka tabbatar da wannan sai dai hannun irin na dan adam ba irin na adam ba me yana mana ba inda adam ba zai saka miki shi babu wani abu da yake tamka gare shi amma ubangiji ya ce biyadayya ba ba biyadin wahida ba kuma haka ubangiji haka misalan shi ma fara cikin hadisi da yake a sahihai ne hadisin shafa'a cewa za a kara da annabawa don kai wani annabi adam za a ce ya adam anta abul bashar kai ne uban haltuba uban dan adam baki da khalaqaka allah bi yadihi ubangiji ya halice ka da hannunsa sai haka ubangiji daga cikin sharrafawa da yayi ma dan adam da yayi ma wato annabi adam shine wato ya halice shi da hannunsa wannan babu wanda ya samu wannan ba annabi adam ba a iya mu ne abu da muka sani sannan kuma daga nan kuma sai ubangiji ya busa mashi wato ruhinsa sannan kuma ya kaddara masa na kun fa yakun da ya fada to wannan shine wato ita yanda aka sami annabi adam duk wanda ya inkarin cewa shi ba haka aka same shi ba ko ba shine asalin sa ba to kaga wannan yana inkarin abinda yake ya riga ya tabbata a cikin addini na fada nace ita kanta kasa din idan an lura mun ya tabbata a cikin hadisi cewa wato duk wani dangogi na kasa ce da ubangiji ya amfani da su wajen wannan halitta ta wato akwai kasa mai tsandaurin kasa akwai mai laushi akwai fako akwai waye saboda dabi'u na dan adam sun sha bambam wannan haka ya tabbata shi ma a cikin hadisi da kace suna bi dauda da sunan tirmidhi hadisi na abu musa al-ashari bazala yake cewa inna allaha khalaqa adam min qabdatin qabdaha min nabiyil ard ubangiji ya halci annabi adam daga wani damka da ya damka daga dukkan nau'uka na kasa faja'a banu adam ala qadar al-ard sai wato yan adam suka zo a bisa dabi'a irin na kasa din faja'a minhum al-ahmar wal-abyad sai aka same ja da kuma baki an same fari an same ja an same baki wal aswad da kuma baki wa baina zalika da abin da yake baina wasahal aka same taushin hali wal halal aka same kaushin hali wal khabith aka same wanda yake ne mummunan hali wal tayyib aka same kuma wanda yake mai dabi'a da kai saboda haka duk wanda kaga ya zama mutumin kirki to ya shi kasan mutum tarin jaya eh haka ubangiji ya halitta dan adam akan wadannan dabi'u ya gina su akan launi da kuma wata dabi'a da kuma wato yanayin da wato zango-zango da su rayu yanda shi ma annabi Adam aka shi zango-zango haka aka yi haka Allah ta'ala ya halice wannan zango-zango Ibn Ashur yake cewa walamma kana al-insanu mu'ammiran lil ard wannan hikimin da wame yasa ubangiji ya dauko nau'ukan kasa ya wannan halitta yace walamma kana al-insanu mu'ammiran lil ard yayin da ubangiji ya riga ya kaddara wa dan Adam cewa shi zai rayu a kasa وفيه سهوله وليونه وصعوبه وشده وطيب وقوت a cikin kasa kuma akwai abin da yake mai dan laushi akwai abin da yake mai tsandauri akwai abin da yake da tsanani akwai abin da yake da kyau akwai abin da bai da kyau sai yake cewa nasaba an yakuna khulqu min madatin tahwi zalika kullu sai ya ce zama shi ma da ra'a halce shi dukkan wasu sinadaran da suka yasa nace da dabi'u guda uku to haka wannan shine wato abinda malamai ke faɗa ko a muke abinda musulunci tabbatar game da halitta annabi Adam daga cikin hikima da malamai ke faɗa da yasa aka halitta shi mataki saboda shi ma wato ƴaƴansa in za a halitta shi daga baya za su zama su ma akan wannan matakaiya ne da mataki na nutfa daga banda nutfa kuma aje alaqa aje banda alaqa kuma aje mudgha wato za a tashi daga mani aje gudan jini aje gudan tsoka aje waye shi ma haka annabi Adam aka mishi wannan abin saboda ubangiji ya karrama shi daga cikin hikima kuma malamai suke cewa kuma shi kanshi dan adam da aka halice shi da kasa saboda dan adam ya daina wani kurhanci ya zama abin ya karramu da abin da ubangiji ya karrama shi kare dau abin da yake ba hakkin sa ba yayin da ubangiji yayin da dan adam ya ce zai girman kai to ba ta ma girman kai bai dace da shi ba asalin sa kasa ne kasa kuma ita kuma dabi'a ce ta kasa ake yi saboda haka dan adam shi ma sai ya zama ya kwantar da kanshi a bayan kasa bai ma ubangiji takabburanci ba sai maganar matarsa matarsa shi ma ita ma wato daga jikin sa aka halice ta inda yanzu wasu zaka kuma suna ta kawo suna gangano kan shakku kan wannan wanda babu wanda dalili akan wannan hadisi ya tabbata a cikin kamar hadisi Allah ta'ala cewa allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha yace wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa. Allah ta'ala yace ya halci matan wannan rai daga gare ta, wato daga annabi Adam din kenan. Sannan kuma manzo Allah yake cewa istausu bin nisaa khaira, ina muku wato wasu ci alkhairi ga mata. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'i, hakika wato mace an halice ta ne daga wato hakarkari, hakarkari wato na gaban kirazanka. Wato daga irin wannan ne Ubangiji ya kaddara cewa za a halci da na Hawwa'u insha Allah ta'ala. Wannan maganganun musu dan kare ba, wataƙila zamu tattauna ko da ba shi da yawa maganganun da wasu ke faɗa kan shi wa dan Adam waye mai asalin sa a yayin da suke faɗa yanzu. Mu dai wannan shine aƙida ta musulunci, ba wanda bai wato zai amsa sunan musulunci kuma ke zai inkarin wannan ko ya tattaban wannan ko ya ce zai imani da cewa dan Adam ya samu asali daga wato ya ringa canzawa, ya canza daga wani guri ya koma kaza ya koma kaza ya koma kaza. Wannan ba shine abin da Qur'ani ya faɗa ba. Dan Adam Ubangiji halitta shi cikakken halitta, cikakken halitta daga cikin miza ma na halittar nashi shi Ubangiji ya halice shi. Annabi Adam ne bayan ma cika zira'i 60 aka halice shi. Zira'i 60 ba fa karamin abu ne ba, in ko yanzu zaka irga zira'i 60 ai zaka ga bisan da yawa. To shi kaga mu ne ma in ma na kasa ne, in wanda wannan abu zamu iya kira wannan abun na kasa, to mu ne zaka ce yanzu mun tawaya daga asalin abin da Ubangiji ya halice mu. Tunda daga abin da zaka cewa wannan shine kamala din, shine yayin da zamu shiga aljanna Ubangiji sai ya kara maida mu irin wannan asalin halittar da yin baban. Allah ta'ala kace wa khalaqa Allahu Adama ala surati tuluhu 60 dira'an, zira'i 60 haka Ubangiji ya halice shi. Kuma wato cikin kama mai kyau, cikin dabi'a, cikin wato kama da bangaye wanda suka su mala'iku, wannan abin ya ba su sha'awa. Za mu zo mu ji yanayin da suka yi aka dabda tsakanin wato annabi Adam da mala'iku da kuma makiyin mu Iblis wanda ya shela ta adawa da mu a ban kasa. Insha Allah nan za mu dakata, in muka zo za mu ci gaba da gaban fadin Allah ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifa, waje wace iriyar khalifanci ne Ubangiji ya ba annabi Adam. Akwai magana cewa shi khalifancin da yake khalifanci na Ubangiji ko khalifanci ne na mamayi sunansa ba wai ya zama khalifan Allah ba, ana cewa ma khalifan Allah kuma a cewa. Insha Allah za mu tattauna kan wannan abu, kan wannan matsalar ita ma. Abin da muka karanta dai Allah ya ba mu lada, abin da muka kusa Allah ta'ala ya taimana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.